Matakin janyewar shugaba Joe Biden daga jerin waɗanda za su kara a wannan zaɓe tamkar amsa ce ga wasu jigajigan jam'iyyar Democrat da ke hasashen ba zai kai labari ba a zaɓen mai zuwa, sakamakon dalilai masu nasaba da yawancin shekaru. Da shirin kan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum na cewa Biden ya yi rawar gani.
So ana iya cewa ya makan shi kiyamar laili bayan kira-kiran da aka samu daga wasu shugajigai fiye da mutum 40 daga ciki har da tsohon shugaban ƙasa Obama, a wanda suka yi kiraye-kiraye ya kamata ya diba tsarin takarar nan tashi, kuma yanzu ya bayyana haka.
Wannan wani salo ne irin na gogaggen ɗan siyasar da ya san ta inda ya kamata a bulowa kowane irin lamari. Saboda haka janyewarsa tamkar ƙara jan ɗamara ne a wannan lokaci da siyasar Amurka ke ƙara zafafa biyo bayan abin da ya faru da Donald Trump, in ji ƙwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi.
Abubuwan da suka faru kwanakin biyu tsakanin shi da Donald Trump, wasu mantuwa-mantuwa da ya fara yi a taro da aka yi na NATO, kuma barcin shi ga rashin lafiya da ya yi an ce COVID-19 ta kama shi, kuma da wanga abin da ya faru sati da ya wuce na Donald Trump, to kaga duka wannan abubuwa ne wanda watakila su 'yan Democrat suna gani zai kara ma shi Donald Trump ɗin jama'a. Cikinan kaga dole ne domin a ceci party, domin a ceci ƙasa, kuma Joe Biden ɗin ya ba wani wanda ya yi shi lahiya, wani wanda ya yi shi ƙarfi.
Tuni hankula suka karkata wajen ganin yadda za ta kaya bayan da shugaba Biden ya bayyana goyon baya ga mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris a matsayin wacce yake fatan ta tsayawa jam'iyyar Democrat, mace baƙar fata ta farko da za ta nemi haye irin wannan tsani a tarihin Amurka kenan. Wasu 'yan Nijar da na tuntuɓa kan wannan batu na da ƙwarin gwiwa, Harris za ta iya cire sihe a wuta.
Kamala Harris tana ɗaya daga cikin wadda idan Trump ya ce so guda tana iya cewa so goma, wadda in ya ce kudu tana iya ce mai cas, mace ce mai ƙwazo. Siyasar Amurka tana ɗaya daga cikin siyasa ta baki wadda za ka hitowa dan tagarya, wadda in ka ce haka a ce maka haka.
Zaɓin na ya bige ni, musamman mace na mace za ta yi da kici a huta, tunda ai ta taka rawa a fannin dama a bisa abin da ya shafi diplomasiya da kuma abin da ya shafi ɓangaren sasanta mutane.
A watan Agustan gobe ne taron jam'iyyar Democrat zai yanke shawara kan abin da zai biyo bayan janyewar Joe Biden, wato ko su yi na'am da zaɓinsa ko akasin haka.
Abin da zai taka rawa ina ga muhimmi yanzu shine mataimakin ita Kamala Harris wanda za a ɗauka ya kasance Jani Nasara, matashi karɓaɓɓe. Ina ganin shi zai canza balance ɗin.
Ita dai demokrasiya mulki ne wanda yake ba ɗan talaka wuri ya faɗi tashi ra'ayi, mulki ne wanda za ya sa ya ba kowa sa'a daidai ta neman iko.
Tuni a ɓangaren jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump aka fara nuna buƙatar ganin shugaba Joe Biden ya yi murabus daga muƙaminsa, saboda yadda suke kallon matakin janyewarsa tamkar wata gazawa. Yayin da masana kimiyyar siyasa ke cewa wannan dambarwa ta siyasar Amurka na tattare da ɗumbin darussa da 'yan siyasar Afirka za su koya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.